Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu na yau. Ina fata ana tare da mu a shirin. Hamar motso kusa da akwatin rediyo yayin da za a gaishe yan uwa da abokan arziki su kasance tare da mu. A cikin shiri na yau muna da fili domin kiwon lafiya tare da dan uwa Daniel Manava. A fili kuma domin sujada Pastor Joshua Malum shine zai ba mu sako a fili domin sujada. Pastor Audu yana shirye da guzuri domin ka. Mai sauraro, kai mai albarka ne kasancewa tare da mu. Ishaya Zakariya ke maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro, barka da warhaka. Mun gode domin Allah ka sake kawo mu wata kyakkyawar zarafi domin mu yi bincike musamman a bangaren kiwon lafiya. Masu yi magana sun ce lafiya uwar jiki babu mai hushi da ke. Cikin ayar Allah, idan mun duba cikin littafin misalai 23 ayansa 29, ya ce, wake yin wayo, wake yin kaito, wake da sumai, wake da gunaguni, wake da raununuka ba dalili, wake da jajjayen ido, sai wanda sukan dade wurin shan ruwan anab, su masu bidan damammen ruwan anab. Mai sauraro, yau za mu yi magana ne game da waɗansu ababen da mutane ke amfani da su ana ganin ana more zamani ne. Wannan abun ya kawo damuwa ga mutane da yawa. Waɗansu sun kasance da manyan tumbi ana ganin daɗi suke ji, ashe mutuwa suke yi a cikin shiru. Wannan abun kuwa ita ce giya. Giya bincike ya nuna akwai hanya kamar kashi biyu wanda mun sani ake tsarafa ta. Ana amfani da hatsi ne domin yin giya. Sannan hanya kashi biyu da ake sarrafa ta ita ce hanya ta nasara da kuma a hanya ta gargajiya. Yawancinmu mun fi sanin yadda ake sarrafa ta ta hanya ta gargajiya ne. Amma a koda wace hanya aka sarrafa ta tana da illa kwarai da gaske ga jikin mutum. Sa'ilin nan menene illar giya? Bincike ta nuna cewa kashi 50 cikin 100 na duk kisan kai da ake yi a kasashe daban-daban na duniya mashayan giya ke haifar da wannan. Sa'ilin nan kuma ɗaya daga cikin hudu na kowane fyaɗe da ake yi wa mata mashaya ne ke sanadiyar wannan. Kashi 88 kuma na dukkan tashin hankula da rashin zaman lafiya da zamantakewa a ƙasashe na duniya daban-daban waɗanda an iske su cikin shan giya ke kawo wannan. Kashi 50 cikin 100 na haɗarin hanya a yau duk mashaya ne ke kawo wannan. Idan an sha giya, sa'ilin nan an hau kan moto, an sanya mata giya. Kaga ku giya za ta sha giya kenan. Kafin ka hankara sai ka ga an afka a cikin rami a halakar da rai. Salin nan kashi biyu cikin 5 na kowane haɗarin wuta shaye-shayen giya ke haifar da wannan. Kashi biyu kuma cikin kowane haɗarin ruwa shaye-shaye ta giya take kawo wannan. Wannan ya nuna mana da cewa giya tana da cikakkiyar illa ga rayuwarmu. Za ta iya ta ɗauke ranmu a cikin lokacin da bai kamata ba, a cikin kurciya. Addinin Krista da ta Musulunci, wanda mun fi sani manya-manyan addinai na duniya, dukansu ba su goyi bayan shan giya ba ko kuma barasa. Menene illar giya ga jikinmu? Giya tana iya kawo ciwon daji ta baki. Tana kuma iya kawar da jin ɗanɗano, waɗanda sau da yawa za ka ga mashayan sun sauya shi da cin ababa da suna da barkono, kamar su tsire da balangu da kuma cin yaji da yawa. Sa'ilin nan kuma kashi 30 cikin 100 na gyambon baki da na ciki duka shan giya ke kawo su. gyambon hanji an gaya mana kashi 40 shan giya ne ke haifar da wannan. Giya takan iya katsewa jiki hanzarin amfani da waɗansu abinci masu gina jiki, kamar su vitamin B12 da kuma kamar kitse wanda jiki zai yi amfani da shi domin samun ginuwar jiki. Akwai wata sinadari da ake kiranta folic acid a Turance. Waɗannan sinadarai ɗin suna taimaka wajen warkar da cututtukan da za su iya addaban tumbin cikin mutum. Ababen da za su iya kawo kamar ciwo ta gyambon ciki, wannan sinadari yakan iya kawar da su. Amma giya takan rage ƙarfin shi ta hana shi yin aiki a jikin mutum. Yakan sa tumbin mutum ya rame ya kasa aikinsa. Watan illar giya kenan. Wani lokaci za ka ga mutum ya kasance da babban tumbi, ana ganin daɗi ne mutum yake ji. Amma a cikin ainihin tumbin ya riga ya rame, baya yin aiki yanda ya kamata. Giya na kuma iya sanya ƙwayoyin yaƙi ga cututtukan da za su yi addaban mutum su kasa aikinsu. Watan ƙwayoyi kamar garkuwa ta jikin mutum ba za su yi aikinsu ba domin giya ya hana su aiki. Giya kuma na iya kai ga kamuwa da ciwon zuciya. Yana iya kuma kai ga kamuwa da ciwon kwakwalwa. Kwakwalwar mutum ba za ta yi aiki inda ya kamata ba domin giya ya haifar da damuwa. Yana kawo saukar ƙwado musamman ga maza. Yakan iya kai ga rashin haihuwa ga mata. Zai iya kuma kai ga zubar da ciki musamman ga mata da sun sanya kansu dumu-dumu a cikin wannan hali ta shan giya. Me sauraro ka sani, giya an ɗauke ta kamar wani abinci ne mai kyau. Masu iya magana sun ce giya madarar arna. To, mun fi sanin arna ne da shan giya. Amma ko idan ka kasance ɗaya wanda ya lizzima musamman a cikin addini ta Kirsanci ko kuma addini ta Musulunci, ya kamata ka kawo da shaye-shayen giya. Domin giya za ta iya kai ka ga halakaswa. Waɗansu sun rasa gidajensu, sun rasa matayensu, sun rasa ayyuka da suke yi na yau da kullum domin ya kawo musu abin zamantakewa, domin sun kasance sun ɓata lokacinsu a wurin barasa. Sai littafi ta ba mu shawara, idan ba mu so mu kasance da jajjayen idanu, idan kuma ba mu so mu kasance da wayyo, idan ko ba mu so mu kasance da raununuka babu dalili, to mu kawo daga halin giya. Mai sauraro, na ba da gaskiya za mu kawo daga waɗannan ababa da za su iya kawo cutarwa gare mu kuma kawo shawarwari ga waɗanda sun iske kansu a cikin irin wannan yanayi domin mu kasance da lafiya. Ubangijin Allah ya ƙara ba mu ganewa. Za mu yi addu'a. Ya Allah, mun gode domin ka koyas mana cikin maganarka. Mu kawo da shan ababa da za su kawo mana maye, su kawo cututtuka gare mu. Ka sanya mana albarka, ka ba mu iko da za mu kawo daga halin giya. Mun gode domin za ka jiro kunmu ka kuma amsa mana, domin kai ne Yesu mai cetonmu. Amin.
Mata-mata, baba, ga ƙafan mama. Wannan ƙafan mama ne. Mata-mata. Ina matuƙar son ƴata. Tana da kuzari kuma ba ta san damuwa. Sai dai ta san yadda za ta yi domin samun kulawa ta a duk lokacin da take buƙata. A duk lokacin da take cikin farin ciki, sautin da nake ji kenan. Kowane lokaci ina son in ji wannan sauti. Yakan ruɗa ni fa, domin na san sautin da zai biyo baya, wato alamar ce ta jin yunwa. Duk sanda ta gaji da wasa ba ta ƙin nuna alamar mama na gaji. Kamar ranar, wannan alamar ce ta nuna. Na san ya kamata in kai ta asibiti. Na ga numfashinta na sama-sama da sauri-sauri. Don haka na wuce asibiti kai tsaye.
Idan yaro mara lafiya ya fara numfashi sama-sama, to maza a hanzarta da shi zuwa asibiti. Wannan alama ce da ke buƙatar wannan matakin.
Akwai tashan da ke kawo da duniyar damuwar kowa. Ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kunne ka ji. AWR shi ne muryar bege. Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Abu duk na duniya, wakan da zamu saurara kenan daga yar uwa Elizabeth makama da kungiyarta. Bayan nan Pastor Malum zai kawo mana sako na yammacin yau. A kasance tare da mu.
Abu duka duniya, uban mu ne yayi, sai mu yi ta yabonsa Allah mahalice. Shi ya kan ba mu ruwa halutun shukawa, harafanin gonaki ba za mu rasa ba. Abudu ka duniya, uba mu ne yayi, sai mu yi ta yabonsa Allah mahalice. Ya ba mu hasken rana, mu kama aikinmu, duhu da rekyautarsa mu rika hutawa. Abudu ka duniya, uban mu ne yayi, sai mu yi ta yabonsa Allah mahalice. Duk masu rai na duniya ya kan ciya da su, kifayeda sun saye ya san bukatan su. Abudu ka duniya, uban mu ne yayi, sai mu yi ta yabonsa Allah mahalice. Mukuma masu binsa aikin hannunsa ne, ubamu mai kauna mahalicinmu ne. Abudu ka duniya, ubamu ne yayi, sai mu yi ta yabonsa Allah mahalice.
Mai sauraro, ina uni, na fata mun uni lafiya. Sunana Pastor Joshua Malum, na farin cikin sadu da kai da yamman nan domin mu yi nazari tare cikin littafi mai sarki. Kan maganarmu da yamman nan shine menene litafi ke nufi da baye-baye na ruhu. Karatunmu na samuwa ne cikin litafin Bitrus ta fari Sura 4 aya 10. Bitrus ta fari Sura 4 aya 10. Na karantawa. Yayin da kowa ya karbi baiko, kuna yi ma junanku hidima da shi kamar na gargarun wakilai na alherin Allah iri-iri masu yawa. Bari mu yi addu'a. Ubangiji Yesu, ka koya mana sanin tafarkinka, domin mu yi maka hidima da baye-bayen da ka ba mu cikin sunan nan Yesu mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, kowa yana da baikon yin wani abu wanda Allah ne ya bashi, ba wanda Allah ya bar shi haka. Wani Allah ya bashi baiwa, wani kuma yana da talents ne na haifuwa. Yana da sauki mu hada baye-baye na ruhu da talents na haifuwa. Kowanne dayanmu an haife shi da nasa talent. Mai bi yakan iya juya da talents nasa na haifuwa ya yi aikin Allah da shi. Amma ba kowace lokaci ne ruhu mai sarki yakan juya talents na haifuwa shi zama baiko ba. Mai sauraro, muna magana ne akan menene litafi ke nufi da baye-baye na ruhaniya. Abinda litafi ke fadi game da baye-baye na ruhu yana cikin rubuce-rubucen manzo Bulus ne. Tafiyarsu daya ne da babban umurnin nan na yada bishara wanda Yesu ya bayar cikin litafin Matta sura 28 aya 16 zuwa 20 na cewa ku tafi cikin duniya ku yi wa'azin bishara. Manufan baye-baye na ruhu ga ikkilisiyar Allah ita ce domin a yi hidimar Allah da shi. Bayan Pentecost ne ruhu ya fara wata sabuwar ayyuka. Daga faduwan dan Adam, ruhun baya-baya na cikakken ayyukansa ba. Amma bayan Pentecost, ruhun ya zama jarumi mai sarrafa kome da kome. Ruhun shine ya sarrafa, kuma ruhun ne ya shirya ayyukan ikkilisiya ta manzani ta wurin baye-bayensa. Amma ba wata doka wanda an bi ko kaida na daban da aka bi. A cikin karatun da mun yi, manzo Bitrus ya rubuta cewa yayin da kowa ya karba nasa baiko, baiko na ruhu mai sarki wanda an yi alkawarin ta cikin Joel sura 2 aya 18, daga baya zan zuba ruhu na a bisa yayanku maza da mata, za su garu yayi, za su yi anabci. Bitrus na cewa in mun karbi wannan baikon, mu yi wa juna hidima da shi kamar na gargarun wakilai na alherin Allah. Ma'anar alherin Allah ita ce gafara ta Allah da take a yau, wanda tana zuwa ga mai zunubi, wanda take tasowa daga hadayar Kristi akan giciye, kuma yanda yakan sabunta zuciya da tunanin mai zunubi. Bitrus na magana ne akan baton alherin Allah iri-iri, wato baye-baye na ruhu kenan, domin a cika aya 9:11 wanda na baton baye-baye. Mai sauraro, akwai kaidodi 5 na yanda za mu yi da baye-bayenmu na ruhu mai sarki wanda ina so mu duba tare. Kaida na farko ita ce, mu san cewa yanayin da muke cikinta na bukatar hanzari ne, sabili da haka kada mu yi jinkiri na yin amfani da baye-bayen da Allah ya ba mu. Kaida na biyu ita ce, mu san da cewa za mu ba da lissafin abin da muka yi da baye-bayen da Allah ya ba mu. Kaida ta uku ita ce, mu yi amfani da baye-bayenmu da gadara domin daga wurin Allahnmu ne mun karbo. Kaida ta hudu ita ce, sa'an da muna amfani da baye-bayenmu na ruhu, mu yi shi ne domin daukakan Allah, ba daukaka kanmu ba. So da yawa mukan daukaka kai ne kawai, ba Allah ba, wannan kuwa ba daidai ba ne. Kaida na biyar, sa'an da muna amfani da baye-bayenmu na shugabanci ko na ba da goyon baya, bari mu yabi sunan Allah ne kade, mu ba da yabon ya kasance na Allah. kalmar nan na Bitrus a cikin Bitrus ta fari sura 4 aya 10 wanda mun yi karatun na baton na gargarun wakilai yana nufi ne mu yi aminci mu kasance na gari cikin amsa kiran nan da Allah ya yi mana wannan shi ne ake kira almajiranci kowace baiko na ruhu kyauta ce na abinda basiranmu ba shi iya ba mu ba Allah ne ya ba mu wannan kyauta domin mu yi amfani da shi daidai yanda ya kamata za mu ba da lissafin abinda muka yi da bayabayenmu na ruhu mai sauraro ko ka gane abinda ke baiwarka menene Allah ya baka wanda kana boyewa wanda baka so ka yi masa hidima da shi alhaikin yana bisa kafadunka akwai ranan da Allah za ya zo ya tambaye ka abinda ka yi da bai wannan da ya baka mai sauraro addu'a na da kuma fata na shine Allah shi nuna maka shi nuna mani shi nuna miki naka baiwa domin ka yi ma Allah hidima da shi in wannan shine tunaninka da kuma fatarka bari mu yi addu'a Allah ka nuna mana bayabayenmu domin mu yi maka hidima da shi zuwa ga daukakan sunan Yesu mai cetonmu amen
sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a ji ba babu wani abin da zaka iya yi a cikin rayuwarka da zai canza irin rayuwarka da ta wuce amma kana da dama a yau domin ka tsara yadda rayuwarka za ta kasance nan gaba idan zaka tunashe da kanka cewa lokaci bai kure maka ba har da zaka iya yin abin da kake so kai kada ka kasa yin nasara a yau ko kuma domin tsara rayuwarka ta gaba domin ka duba kai waiwaye ka gani cewa a kwanaki ko ko a shekaru da suka wuce baka samu irin nasarorin da kaso ba ko da yake masu iya magana sun ce waiwaye maganin mantuwa ne to amma wanda yake da hangan gaba yana iya tsara yadda rayuwarsa za ta kasance idan yayi haka tare da dogara ga Allah abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce saboda haka kada ka tsaya kuka akan abin da ba za ka iya canzawa ba yau kake da dama domin ka tsara yadda gobanka zai zama kamar yadda na ambata lokaci bai kure maka da yadda za ka iya shirya irin abubuwan da za ka yi nan gaba ba gobe na da yawa akwai dama domin a shirya wataƙila kukarka ita ce da lokacin da tsaranka suke zuwa makaranta kai baka tafi tare da su ba to an ce gemu baya hana ilimi wataƙila ka so da ka fara wata harkar kasuwa da ka gani cewa abokanka da kuka yi wannan tunanin tare sun riga sun fara har tafiya ta yi masu nisa sosai to lokaci bai kure maka ba kana iya tashiwa yau ka fara yin wani abu wataƙila da tunaninka shine ka sake irin aikin da kake yi ko kuma gurin aikinka to lokaci bai kure maka ba kana iya tashi domin wannan a yau wataƙila tunani kake domin ka yi gini kaga wasu sun riga sun yi nasu ginin har suna zaune a ciki to lokaci bai kure maka ba kana da dama a kullun domin ka yi irin abin da kake son ka yi kada kai ta tunanin abin da ya riga ya wuce har ka kasa duban abin da ke nan gaba yake zuwa kullun kana da dama domin ka yi nasara ko da yake idan kai waiwaye za ka ga cewa da akwai kurakurai da yawa da kai da ka kasa amma bari ka dau kuduri a rayuwarka cewa gaba Kano fa ba za ka ƙara tunanin baya ko da ma kai tunanin baya ba za ka bar irin rashin nasarorin da kai su durƙusar da kai ba lalle ya kamata ka canza tunaninka domin ka kasance da nasara idan ka fadi kai kokari ka tashi sa'ad da ka tashi ka inganta yadda kake yin abubuwa a rayuwarka domin ka samu ka yi abin da yafi na jiya kyau ka tuna waɗanda suka bata lokaci suna kuka domin jiya babu shakka ba su da nasarar rayuwa na yau ko na gobe
idan kana da tambaya ƙarin bayani buƙatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu Adventist World Radio Jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. ko kuwa a rubuta mana ta email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga Pastor Joshua Malum da bamu sako a fili domin sujada, dan uwa Daniel Manava kuma da ya bishe mu a fili domin kiwon lafiya, muna cewa mun gode. Mazan manta da shi Pastor Auduba, duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. ‘Yar uwa Elizabeth Makama, ke ma muna gode miki da kungiyanki da waka a cikin shiri na yau. A madadina da sauran abokan aikina, ne ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da wannan shirin, ina cewa mai sauraro, a tuna a yi addu’a da iyali kamin a kwanta.